الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ تفسير منوط رمضان شكرا جمهورية لتريف دار بإن بقيت hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina wanda ya yi shekara 2026 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 15 ko muna cikin suratu Yunus. Jiya mun tsaya ƙarshen ayata 23, yau kuma za mu tashi a farkon ayata 24 inda Ubangiji Ta'ala yake cewa innama masalul hayati dunya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
Ubangiji Ta'ala ce innama masalul hayati dunya, misalin rayuwar duniya kawai. Kama in anzalnahu minas sama, kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama. Fastalata bihi nabatul ardi, sai tsirran ƙasa ya cafuta da wannan ruwan. Mimma yakulun nasu, daga abin da mutane suke ci, kamar gero, masara, dawa da wake da sauransu. Aka yi ruwan sama, amfanin gona ya karɓi wannan ruwan. Wal an'amu, da kuma abin da dabbobi suke ci, su ne ciyayi da tsirai da sauran abubuwa na abincin dabbobi da ganye. Hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha, har yayin da ƙasa ta ɗauki adonta. Domin farko kafin damuna za ka ga wuri a bushe ne. To idan Allah ya sa ka yi ruwa, kuma sai ka ga ana ruwa sai ka ga ko'ina zama kore sha, to ƙasa ta ɗauki ado kenan. Wa zayyana ta yi ado, wa zanna ahluha, masu ƙasar, masu gonakai kenan, suka yi zaton annahum qadiruna alaiha, su masu iko ne akan gonarsa. Ma'ana yanzu kan saura kawai mun girbi, amfanin gona ya nuna, saura ya bushe, kawai mu zo mu girbe amfanin gonanmu. To suna nan haka, a taha amruna, Allah ta ce sai al'amarinmu ya zo mata. Misali ake na yadda duniya ta ɗaukawa ta yi ado, da kuma wata ran za a zo a gaba ita mani. To kamar gona ne da ta samu ruwa mai kyau, ta yi ado, ta yi ƙawa, sai masifa sai ya sauka mata, shi ne manan ataha ambuna. Wata masifa ta sauka mata, ko dai iska mai tsanani, ko ruwa mai tsanani, ko ta gobara, ko ta rundunar yaƙi ta zo ta shiga cikin gonar ta wuce, ko makamancin wannan. Lailan da daddare, auna haran, ko kuma da rana. Faja'alnaha hasidan, Allah ta ce sai mu sanya ta abun girbewa, sai ta zama abun diddigewa. Kallam ta gane bin am, kamar ba ta kasance jiya ba, kamar ba jiya ce take rayuwa. Wato kamar gona ce ta samu ruwa ta yi yabanya kore shar abun shawa in ka zo ka duba wajen shinkafa ko masara ko makamancin. Kana gani ma ta yi goyo ko ta yi kunshi, saura kawai ka zo ka yanke abunka ko ka girbe. Ka tafi gida kafin gari ya waye wani masifa zai sauka wa gona, ko na gobara ko na iska ko na wasu rundunar yaƙi ko ƙwari ko makamancin wannan. Shikenan sai ka zo da safe kawai ka same ta gaba ɗaya ta jijjige kawai ta zama gari kawai karmar. Ka allamta gana bil ams, kamar ma ba ta kasance a jiya ba, kamar ba ita ce ta zama rayayya jiya ba wannan gonar, kamar ba ita ce mai yabanya jiya ba, kamar babu ita. To haka duniyar za ta zama, ga ta dai tana ta ɗaukan ƙawa. In ka ga gine-ginen da ake a duniya za ka yi mamaki. In kana yawon duniya kuma iyakacinka nan, to ka ɗan ga abin da ka gani ɗan daidai gwargwado kawai, ya fi dai ƙauyuka irin gefe-gefen nan. Amma yana aka shiga ƙasashen da suka ci gaba na Turai da na Larabawa, ka ga yadda suka yi suke gine-gine kamar ba za a mutu ba, kamar duniya ba za ta tashi ba. A je ainihin da benaye ana jera su kawai kamar ado, kamar a jera tangaran, haka za ka gansu. Su duniya ta ɗaukawa da su ta yi ado. To shi ke na wata ran kawai idan alkiyama ta zo aka yi busa ƙahon busa ɗaya, sai ka nemi wannan ƙawan duk gaba ɗaya ka rasa. Duniya ta wargaje ta tarwatse, ya zama babu ita, duk adonta na banza yana da lokaci. To shi ne Allah ta yi ta kazalika nufassilu al-ayati, haka da muke rarrabe ayoyi muke ta bayani li qaumi yatafakkarun, na mutane masu tunani wanda za su yi izina su gane misalin duniyan nan yanda abu zai zo kama kama ya gama yayin sai tafi. To haka nan kuma duniyan ita ma za a yi yayin ta ta kare, za ta zama labari kamar a mafarki. Shikenan an yi an gama, abubuwa nawa aka yi yayin su suka wuce, abubuwa nawa. To Ubangiji Ta'ala ina buga mana misali ne na yadda duniya take gaggawa, za ta yi gaggawan gushewa, nan ba da daɗe ba za ta ƙare. Duk wannan adon da take ɗauka alamun takin kiyama ne, don da babu iman nan kawai. Duk alamu ne ci gaba da ake ta samu na rayuwa, duk alamun takin kiyama ne, da jiragen saman, da harkan kwamfuta, harkan intanet da sauransu. Duk alamun ne tashin kiyama da ci gaba da ake samu na gine-gine da hanyoyi da sauransu. Duk alamun duniyar ta kusan tashi, don ba za ta tashi ba sai ta ɗaukawa, sai ta yi ado tukunna. A cikin suratul kafi Ubangiji ta ce wa barim lahum masalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Ka buga musu misali ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne aka saukar da shi daga sama, sai dai ta fada da tsirrai zuwa wani lokaci kuma sai ka ga ya bushe, ya wayi gari ya bushe, ko ma wata masifa wata sauka masa ba, sai ka ga iska tana sheƙe shi. Ga shi nan yabanya ne abun sha'awa, in ka zo wucewa a mota, gero ne ko dawa ko masara ko shinkafa, shi kenan zuwa wani lokaci kuma sai ka ga ya bushe. Sai ka ga an zo an cire komai, sai ka ga sauran diddigan wanda kura iska kawai take ɗiba tana tada kuransa, shi ke nan bayan gama. To haka duniyan ita ma kawai ga ta nan yanzu tana gidi tana haɗi ana harkoki, amma ran da aka busa ƙahofa ka za a tarwatsa ta kamar yadda ake girbe gona. Jiya ka wuce ta karare na tsaye gobe ko ka samu an girbe ta an kwantar da ita gaba ɗaya. Fa idza nufiqa fi suri nafqatun wahida wa humilat al-ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idzin waqa'at al-wahida. To da haka za a ɗauki ƙasa da duwatsu an yi busan ƙaho na farko, a ɗau ƙasa da duwatsu sai a zo a hura gaba ɗaya, sai a tarwatsa duka gine-ginen nan gaba ɗaya, za su zama kawai tarihi. To wannan shi ne misalin rayuwar duniya. Ana tafiya tafiya da wata rana ya zama ba, kamar yadda gonarka ka yi shuka, shuka ya tsiro, kana noma har ya yi gwaro, har an girbe wata ranka zo ka samu karma mai kawai. Sai ka ga shanu sun zo sun rasa ma mai za su ci, kararen ma ya ƙare, suna ta kale ne kawai, babu abin da za ka samu. Allah mai iko ne akan komai. To haka kamar yadda damuna tun ta zo ake samun amfanin gona mai kyau kaga gona ta yi kyau ya wuce ya zama babu to haka duniyar ita ma za ta wuce ba ta da wani dadewa yanzu nan za ta wuce ala innama ad-dunya kaman zili rakibin anafu ashiyan thumma fi subhi rahib duniyar nan kaman mutum ya taho daga wata tafiya ne ya tafiya ya tafiya da yamma sai sai ya gaji sai zan durkusar da rakumin sai dan huta daga ba kuma sai kama hanya kai ya wuce to kama haka take kawai ka fito daga wata doguwar tafiya banda baka san ya shekaru nawa aka yi ba ma a duniyar kafin sai ka zo ka san zo ka sauke zango kuma za ka wuce lahira ba wannan lokaci kuma ka wuce lahira kamar tirazin ne kawai kai za ka tafi saudiya ne kawai jirgin egypt sai ka san sauka a cairo awa uku kafin ka wuce saudiya shikenan take za a ga awa uku ta ka wuce kawai to haka duniyar take kamar matafiyi ne dan tsaya dan huta a nori sannan ya tsora tafiya to wanda ya gane haka sai ce to duniyar nan ba wurin zama ba ne sai mana duniya kuma mu zo zama ba domin dan ƙetarewa ne za ka tsallaka ne kawai ka wuce ka fito daga babu za ka tafi lahira to ka gaba za ka miƙe ƙafan ka ba kuwa a matsayinka na baƙo na mai wuce ba in kana da hankali ba kana da tunani wanda ke cewa inna lillahi ibadan fufana sallaku ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihat amali fiha Allah yana da akwai wasu bayin Allah Allah yana da wasu bayi masu basira wanda suka saki duniya suka ji tsoron fitinan ta sai suka gane duniyan ba wurin zama ya kace ga duniyan nan mu sauke ta kamar kogi mu samu mu haye kamar matafiyi ne zai samu kogi a hanyar sa ta tafiya kawai ya za mu yi mu haye kogin nan mu wuce sai suka ce to mu nemo jirgin ruwa to me jirgin ruwa suka ce kyawawan ayyuka kawai su ne jirgin ruwa ga da kyawawan ayyuka za ka ketare in ba ka da shi kuma za ka dunduya sai suka rike suka dinga kyawawan ayyuka don su samu su haye wannan kogi to shi ne misalin duniya duniya kamar mafarki ne kamar mafarki ne yanzu idan kai mafarki kana kasuwa kana sayayya kana in ka farka ka san sai ka ga abun ba haka ba to haka nan duniya inda za ka mutu ne za ka gane duniya kamar mafarki ne kamar ru'ya manani kuma na sha muku muka musu mai kuka muku mai tsaye duk mutum da ke yawon duniya zai gane ba da za ka je ka zauna a wani gari kai shekara goma in ka tsaura daga garin ka da wani gari kai shekara ɗaya to za ka ga zaman ka da kai wancan gari kamar a mafarki ne kamar mafarki aka za ka gani kuma ka daɗe ba bari a ce shekara biyu kai ko shekara uku sai ka dawo garin ku ko kuma garin ku ka bari ka tafi wani gari to zaman da kai a garin ku sai ka dinga gani kamar a mafarki ne duk wanda ba a gari ɗaya ya zauna ba ya san wani to misali wannan kenan sai in ka tafi lahira kuma ka bar duniya rayuwar da ba ta karewa ta dindindin kaga za ka ga kamar a mafarki ne kawai ba wani ba wani to wannan ayoyin da suna gaya mana duniya ba komai ba ne mu ji tsoron Allah kawai fattaku duniya mu ji tsoron duniya kawai kaffa kaffa da duniya duniya ba gidan dawwama ba ne gidan karewa ne daru fana'in gida ne na karewa to karka miƙe ƙafanka kai ta bautan Allah ta'ala don ka je gidan da bai zai kare ba shi ne lahira sai Allah ta'ala ya ce
wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim
ubangiji ta'ala ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci ta ce aljanna wa yahdi ina shiryar da man yasha'u wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah yana kiran mutane zuwa ga aljanna ita ce darus salam an ambace ta darus salam saboda ta fi mutu daga dukkan wani kai aljanna ba matsala ba irin duniya ba ne ka cikin tashi hankali yanzu ko arziki ne da kai akwai tsoro a tare da kai in mulki ne ma kana cikin tsoro wannan fargaban kawai sai ana kafin daɗin abu sari bisa dai to lahira daru salam gidan aljanna babu aibubuka ba wata tawaya ka nemi abu kare ka sannan babu wahala a ciki babu fargaba babu tsoro nutsuwa ne amma ba mai samun sa sai wanda yayi imani kuma ya ji tsoron Allah in kai imani ka ji tsoron Allah to shikenan a nan duniya kana fargaba amma ka je lahira fargaba ta kare to da ka zaga yan aljanna in sun je suna tattaunawa za su ta da a duniya mun kasance mushriki masu zuwa tsoron ce muke karfe zama ba mu shiga aljanna ba karfe mu sai tafi wutawa haka bayan Allah su kiya nan duniya to jama'a su gashi Allah ya mana baiwa mun samu nutsuwa a aljanna suna hira suna tuna hali da suke ciki a duniya to a yanzu za ka daga hankalinka don ka samu lahira ka dage don ka samu aljanna Allah yana kiransa zuwa ga aljanna in ka je aljanna kuma sai nutsuwa to za ka baka da wani baka da wani tashin hankali wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun zaka duk wanda ya imani bai cudanya imaninsa da shirka ba yana da aminci ranar kiyama kuma su ne shiryayyu to sai ta Allah ce kai ne tana kira zuwa ga aljanna ma'ana yana kira zuwa ga ayyukan da za su kai ka aljanna shine ma'anar ya da'u ila daris salam ana kiran kai zuwa ga aljanna ana kiran kai zuwa kai ayyukan da za su kai ka aljanna shine imani da tsoron Allah da ta'awa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da za a yake cewa wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi da zulmi kun daga zuwa ga gafaran ubangijin ku da aljanna wanda fa'in ta fa'in samai da kai mana ku daga zuwa ga ayyukan da in kun yi su Allah zai gafarta muku kuma ya sa ku aljanna kun duk abin da Allah ya wajabta kai abin da Allah ya haramta kuma ka bari to ka kama hanyar tafiya aljanna kenan to Allah yana kiran ku zuwa ina kiran mutane zuwa ga aljanna tace darus salam gidan aminci wanda bai da matsala babu wata rayuwa da babu matsala sai rayuwar aljanna amma duniya komai mukaminta to kana cikin matsala sannan wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim ina shirye da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici to yayin tafarki madaidaici shine almutaba'atu lillahi wa lirrasul bin Allah da bin manzon Allah shi tafarki madaidaici domin Allah ta'ala a cikin suratul fatiha ya ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله كشريه da mutafarki madaidaici tafarkin wanda kai wa ni'ima ba tafarkin wanda kai fushi da su ko suka zama matattu ma'ana ba tafarkin yahudu da nasarawa tafarkin wanda kai wa ni'ima to su ai Allah ya wa ni'ima shine fada suratul nisa yace wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanne bi Allah ya bi manzo Allah sallama to ran Allah ya za ta sheshi tare da wanda Allah ya wani ma to ya Allah ya wani ma su ne manzoni su ne annabawan Allah su ne siddiqai su ne ainihin abin da shahidai da salihai bayin Allah na gari to sai siratul mustaqim shine almutaba'atu lillahi wal rasul bin Allah da bin manzo Allah kana kauce ta kuma to ka fada cikin hajjar yahudu da nasara don kuma halaka za ta kai ka cita shauku idan mai tamiya ne ta fi guda ce kuma ne ta fi ihtibaqu siratal mustaqim mukhalafata ashabi dai neman tafarki wannan tafarki madaidaici yana neman ka saba wa tafarki yahudu da nasara in dai ka bi hanyar yahudu da nasara to ba tafarki madaidaici kake ba in kana kan siratal mustaqim tafarki madaidaici to baraka bi hanyar yahudu da nasara wannan fa shine abin da galibi mutane suke akai musamman a ƙarshen duniya maza su ya kai wa al'umman sa gargadi kar su shiga hanyar yahudu da nasara amma shi da samu masu ne yake da tattabi'un nasana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'i hatta law dakhalu jura rabbin la dakhaltum idan da ba za ku dinga bin hanyoyin yahudu da nasara taqi da taqi zira'i da zira'i da za su shiga rami dan wanda za ku shiga za ku bi sunnan wai da suke kafin ku sabai suka ce yahudu da nasara sai manzo Allah ya ce suwa in ba suwa suwa yanzu suwa ke kwaikwayo a duniya su ne abun burgewa ba kokarin sai kwaikwayo yahudu da nasara to idan ka riko da addinin ka ko ba za ka kwaikwayo yahudu da nasara don manzo Allah ya ce kuma ta shabba bi qawmi fa huwa min dole yake kwaikwayo mutane za a tashe shi da surana aliya kuma yace almar'u ma aman ahabba yawm al-qiyamah mutum yana tare da wanda yake surana aliya ma sai yahudu da nasara to za ta shi ka tare da tsoron Allah yin ku za ka riko da addinin ka to za ga rayuwarka ta sha bamban da yahuda da nasara shine wanda wasu ke gani kaman kauyanci ne a ce kana riko da addini lahiran ka ta fifita akan duniyar ka kai mai kishin addinin ka ne, wasu suna ganin kauyanci ne alhalin wannan din shine wayewa, wannan shine kauyanci. To Ubangiji Ta'ala yana kiran mutane zuwa ga tafarki madaidaici, kamar yana ta yake cewa wa hadha siratu rabbika mustaqima قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بمكان عمل بنجي تعالى ce wannan shi tafarkin ubangiji kamar daidaici. Mun yi bayanin ayoyi ga mutane masu tunani, masu wa'azantuwa, sai ce lahum daru salam, suna da gida na aminci a wajen ubangiji, shine aljanna. Akwai wanda ya bi as-siratul mustaqim shi yake samun daru salam. In ka bi tafarki madaidaici, to kuma za ka samu gidan aminci, shi ne aljanna. Kuma Allah shi ne majibincin masu irin wannan aikin saboda aikin da suke yi. To kaga nan da Allah ce da ila dari salami wa yahdi man yasha ila sirati mustaqim, ina kira zuwa ga aljanna, ina shirin da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici. Ma'ana duk wanda ya shiryu zuwa ga tafarki madaidaici shi ne bin Allah da bin manzalarsa sama, to wannan ya kama hanyar zuwa darussalam, shi ne aljanna. Ya kama hanyar zuwa wato ainihin aljanna. Saboda haka aljanna ta wanda bi Allah ya bi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wato Allah da kansa ne yake kiran mutane, ku zo ku shiga aljanna, ku zo ku shiga. Wasu sun yi misali, duk da ya ɗace hadisi ne bai inganta ba. Misalinsa kamar wani babban mutum ne sai ya gina gida. Da ya gina gida sai ya zo ya yi dining table, ya zo ya kawo abinci, aka cika abinci a dining, inda ake cin abinci. To sai ya aika wani ya ce zai kira mutane su zo su ci abinci. Ga abinci kala-kala an yi shi, naman kaji, farfesu, kayan ciki, kautet da shinkafa da doya da wake, dankali, taliya, duk abin da kake bukata na abinci a kudi. Sai ya sa wani ya zo ya kira mutane su zo su. To duk wanda ya amsa wannan kiran zai shiga wannan gidan. Wane ka zo muna ga yatan ka cin abinci, in ya amsa ya zo sai ya shiga, kuma in ya shiga zai ci abincin. Kuma shi shugaban wannan mutumin, babban mutumin da ya shirya wannan liyafa, kuma zai ji daɗi, zai gamsu da shi. Don duk wanda ya dafa abinci don a ci, to farin cikinsa a ci ɗin, in ba a cin ba sai ya shiga damuwa. Zai ji farin ciki ya gana cin abinci, ya ji ma shi ya ci, ya ji masa daɗi a kan a ce shi ya ci abinci. Wani ya ci, wanda yake son ya ci abincinsa, to zai fi jin daɗi fiye da a ce shi ya ci. To kaga wanda ya gayya nan zai gamsu da shi, zai ji cewa ai wannan mutum ya kyauta min da ya zo ya ci abinci. Wanda bai amsa ba kuma ba zai shiga gidan ba balle sana ya ci abinci, kuma shi wannan mutumin da ya shirya abinci ba zai ji daɗi ba. Me ya ce ka zo ka ci abinci ba za ka zo? In fa karimi ne, dama mutum ne mai kyauta mai alheri, ba zai ji daɗi ba. To saboda haka shi ne misalin wannan. To sai suka ce wanda a sanya shi wanda ya shirya abin shi ne Ubangiji Ta'ala, ya shirya liyafa a wani gida, ya shirya liyafa a zo a ci abinci. Gidan kuma shi ne musulunci. In ka zo ka shiga musulunci, ka amsa kiran Allah. So daga musulunci kuma za ka samu mai wannan kaɓashin abincin, ita ce aljanna, liyafan kenan da aka yi. Wa yake kiran mutane zuwa ga a zo a shiga gidan? Allah ya gina gida, a zo a shiga gida, a zo a ci abinci, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So daga manzon kiran mutane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran mutane a zo a shiga musulunci. In a shiga musulunci kuma akwai aljanna. Kuma Allah shi ya tsadadi aljanna. To wannan shi ne misalinsa. In ka ce ba za ka amsa ba, za su ba to ka ce ba za ka shiga aljanna. Shi ne kawai. Domin ba za ka yi musulunci ba kenan. In ka amsa ba za ka shiga musulunci, za ka shiga aljanna, kuma za ka ci duk abubuwan da ake ci a aljanna. To ka duba Allah Ta'ala ya gina aljanna da kansa, kuma gida ne na ni'ima. Ni'imomin kuma ba za ka misalta su ba. Babu irin su a duniya. Kawai sunan ne iri ɗaya. Abdullahi bin Abba ya ce laysa fi dunya mimma fi jannati illa al-asma. Babu wani abu a duniya daga cikin abubuwan aljanna face suna. Sai ga nan ce maka inabi na aljanna, to sunan da inabi, amma daɗinsa da kyansa ba irin na duniya ba. Haka nan rumman, haka nan dibino, haka nan zuma, haka nan nono, duk wani abu da za ka ga maka da jinna. To Allah ne ya gina fa aljanna ya mata tanadin duk wasu abubuwa na jin dadi, kuma shine yake kiran ka da Allah ka zo ka shiga, ka zo ka ci abinci. Ya aiko manzonin Allah sai ta kiran mutane, ka zo ka shiga, ka zo ka shiga musulunci, ka zo ka shiga gidan aljannan nan, ina kiran ka zuwa ga aljanna, ka je ka ci dadi a aljannan. Kawai kai musulunta, kai riko da addinin ka, shikenan zaka shiga aljannan, kuma zaka ji dadi a aljannan. To kaga wani irin karamci ne ya wuce wannan. To kaga yanzu idan ka zo aka ce ka ware wani gida da kayan lambu, duk abin da ake bukata na kayan marmarin nan, su lemo da ayaba da nama da shinkafa da kaza, ko ni ba larabe shinkafa kaza gasheshe da tefefe da waye, ai na gaba sai ka ce kiran mutane ba. In an fahimci kawai lallai ka buɗe ne don a zo a ci, na tabbatar maka layi sai ya yi maka yawa kofar gidanka. Sai dai a sa wasu ma jami'an tsaro a dinga shiga a hankali da Allah, ba sai ka zo kace jama'a don Allah a zo, don Allah a zo a ci abinci, ka tsaya bakin hanya kana kiran mutane. Ina da an ji labari ba mutum ɗaya biyu suka gayyata kawai kenan za su gayyato sauran, don da an ji labari kawai za a dinga zuwa. To abinda Allah ya tanada mana aljanna ya ci wannan, ba za mu amsa tashi da wannan ba. Jin daɗi ne da jinjin wanda baya karewa ko ba mai rantsuwa, jin daɗi ne da ƙololuwa sai ka shige shi ko za ka gane. To amma da kansa yake kira ku zo ku zo ku shiga, ku zo ku shiga aljanna, ku zo ku shiga aljanna, wani irin gata ne wannan. To da haka gatan ya wuce misali, kuma Allah ta'ala mai rahama ne, yana jin tausayin bayansa. Wallahu yad'u ila daris salam, ina kiran ku ku zo ku shiga aljanna, babu matsala a cikin ta. Sharafi kawai ka gyara imaninka, ka ji tsoronka, in kai wannan to zaka shiga wato ainihin wancan daula. Sai Allah ta lace mu,
lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatan wa la zilla أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
بنجي تعالى للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا ولن نستكي وسط إيمان للقرآن أنهم رسولنا دعا الحسنى واتو الجنة وانا تكي مقرأ وجنكم إذا كتمت الحسنى مبالغة اسم التفضيل na asan mu'annas ina asan iso tawbi lilladina asanu, ga wa'anda suka kyautata imanin su da aikin su alhusna, suna da sakamako mai kololuwan kyau ita ce aljanna. Wa ziyada da kuma tak shine ganin ubangiji subhanahu wata'ala, wanda ya fi aljannan dadi. Wala yarhaqu wujuhahum qataru, wala yarhaqu wujuhahum qataru, wala yarhaqu qatrun ƙura da zai zullube wujuhahum fiskokinsu ba, a fiskokinsu da haske, babu ƙura a fiskansu, wala zilla kuma babu kaskanci. Ma'anansa fa ba su sha wahala ba. Bari maka misali, ina za a ce wani zai wani criminal, wani zai je wani laifi ko na fashi da makami ko wani ta'addanci ko kisan kai, sai jami'an tsaro su bi shi ya fadi tashi a zo a kama shi a jawo shi ana jan sa a ƙasa, zan za ka ƙura a jikinsa ko ba a gani ba. Da ya kaskanci kuma na ƙarshe ya ji kunya, ya ɗauki kaskanci da ƙyar zai iya daga ido kan mutane. Da wannan misali ɗan wutar ke za ka ce ɗan aljanna ba yi da wannan matsalan kwata-kwata, ma'ana daraja shi take yi, shi karrama shi ake yi, ku zo ku shiga ɗiftun, kun ji daɗin ku, kuma kun ji daɗin ku, ana karrama su suna shiga aljanna. To su ba su da wannan wahala. Ula'ika ashabul janna, Allah ta'ala ce wannan su ne ƴan aljanna, hum fiha khalidun, kuma za su dawama a aljanna ba ranar da za su fita har abadan abada. Jin daɗi ne ka shige shi ba yake ba kwata-kwata. Bangiji ta'ala ce lillazina ahsanu alhusna wa ziyada, wanda suka kyautata imanin su da ayyukan su suna da sakamakon aljanna. Alhusna duk malai su yi ittifaqi aljanna ake nufi, to shine sakamako na kololuwa kenan. Da aka ce wa ziyada da daɗi, wasu ma'anar suka ce da nimin kalada, nimin kalada. In kai aikin kwaɗe in kai yankwa ba kalada ɗaya ko goma daidai wannan aikin, sai a linka har sau goma aiki ladan aikin, ko a linka sau saba'in kai har zuwa 700 ba ya zuwa linka da ba a faɗiya. kullu amalin min adama yudha'af al-hasratu bi ashri amsalih ila 700 dhif ila adha'af kathira. Duk aikin na da ana ninka ladansa akalla ninka maka 10, man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalih, za ninka maka 10 har zuwa 70 har zuwa 700 har zuwa ninki mai yawa, wanda Allah ne ya san adadin. To su malamai suka ce shi ake nufi da ziyada a nan, ƙari lada fiye da abin da ka aikata. Domin aljanna ba za ka shige ta ba sai an haɗa da mai halalan Ubangiji subhanahu wata'ala. Ba iya aikin ka ne zai kai ka aljanna, sai a yi ta ƙara ladan, a yi ta ƙarawa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da kullu jannata minkum bi amali, ba wanda aikin sai kai kai aljanna. Suka ce wala anta ya rasulullah, har kai yace wala ana illa yatazammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli, sai dai Allah ya nuna gani da rahmatar da fadalan sai an hada sai shiga aljanna. To kowa haka ne, shi ne wasu suka ce shi ne ma'anar ziyada, wasu suka ce ma'anar daɗin na ana nufin ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan fassara ita ta firin jayi, domin akwai hadisi a kan ta, ingantaccen hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. So da haka waɗanda suka ga abin nan suka kyautata imaninsu da ayyukansu, to za a ba su sakamakon aljanna da daɗi shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ganin Allah kuma ya fi aljannan daɗi. In sun ga Allah za su manta da daɗin aljanna, saboda ganin Allah ya fi aljanna daɗi. Yarahu al-mu'minuna bi ghairi kayfin wa tashbihin wa darbin lil misali wa yansawna an-na'ima idha ra'awhu fa ya qusurana 'ala al-i'tizaz. Saboda mu'mini za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a aljanna ba tare da an kwatanta yanzu ga yadda ya gani ba. Sannan idan suka ga Allah ta'ala za su manta da ni'imomin aljanna gaba ɗaya, duk daɗin ni'imar sai sun manta da ka san wani daɗin yana mantawa da wani daɗin, kana ɗan jin daɗi ka samu wanda ya fi shi sai ka manta da wani. To haka sun ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai bayyana su gan shi sai su manta da dukkan ni'imomin. Haka hadisi yace za su ɗaga idon su sama su ga Allah, Allah ya ɓace musu amma ba za su dawo da idon su ƙasa ba, sun manta ma cewa aljanna su ko da jin daɗi ko da. Sai yake mamakin asaran mutazila su sun ce ba za a ga Allah ba, sun kafa hujja da la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar, wannan ido baya lissan Allah. Sai a ce a nan duniya, a nan duniya ba wanda zai ga Allah, ko kuma la tudriku al-absar la tuhitu bihi al-absar, ido ba zai kewaye ga Allah ba, ya masa ganin kwakwakwa. Amma ga hadisai nan da ayoyin Qur'ani sun tabbatar da za a ga Allah, kuma ne za su ga Allah a farfajiyar al-qiyama tun kafin ta a yi hisabi, kafin na aljanna tafi aljanna na wuce tafi ta, za su ga Ubangiji ta'ala kamar yadda Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, wasu fiskokin a ranar al-qiyama suna masu haske suna kallon Ubangiji. Shi ne fassarar ayin nan. Amma mu'tazila su zama shari suka ce a ba ana nufin suna kallon Ubangiji ba, wai ila rabbiha nadhira suna masu sauraron ni'imomin Ubangiji. Yace ila ne jam'u iniyin ne, wato ni'imomi shi ne ila, kamar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, yace suna masu sauraron ni'imomin Ubangiji. Wannan fassara ce ba mai kyau ba, suna masu kallon Ubangiji. Kuma hadisi ya karfafa wannan hadisin Bukhari, yace innakum satarawna rabbakum yawma al-qiyamati ayana kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadhammuna fi ru'yati, za ku ga Ubangijin Qur'ana a kiyama kamar yadda za ku ga wata ɗan daren 14, ba za ku yi cincin da wajen ganin watan ba, ba ture-ture wajen ganin wata in ya kai daren 14. To haka kowa zai ga Ubangiji ta'ala cikin mu'minai, wannan kuma ni'ima ne da karramawa. Shi yasa kafirai ba za su gan shi ba a farfajiyar kiyama, kamar yadda Allah ta ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, kafirai ba za su ga Allah ba ranar kiyama, za a musu shamaki tsakaninsu da Allah saboda musu kuma su kuma mu ne sai a karama su ga Ubangiji ta'ala. To wannan shine wuri na farko. Wuri na biyu shine aljanna, Allah zai bayyana su gan shi su ji daɗi su manta da daɗin aljanna, shine ma'anar ziyada. Hadisi ya inganta sahihi Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lillazina ahsanu al-husna wa ziyada, wanda suka kyautata imani da su da ayyukansu suna sakamakon aljanna da daɗi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna suka shiga aljanna, yan wuta suka shiga wuta, to mai shela zai yi shela ya ce ya ahlal jannati inna lakum inda rabbikum maw'idan yuridu an yunjizakum, ya ku yan aljanna Ubangijinku yana da wani alkawari da ya muku, yana son ya cika muku wannan alkawari. sai aljanna su ce mene kun ya rage sannan ka shiga aljanna ka zaka tamani a koji abu kuma na ni'ima wanda baka samu ba ba za ka yi tamani wannan sun su ce ma huwa menene alam yusaqqil mawazinana Allah ta'ala ya nauya mizanin muwayi cewa ayyukan mu sunin jaimuna na kaga wannan babban ni'ima ce wa yubayyin wujuhana ya farar da fiskokin mu ranar kiyama fiskokin mu mai fari suke yi sannan ya shigar da mu aljanna ya tsayar da mu daga wuta to ne abu kuma ya rage ai ai Allah ya shiga mana alƙawari duk wanda ya imani yake ki ake dan aljanna ne mun shiga aljanna me ya rage kuma shikenan maza su ma yace sai a yaye hijabi da ya hada su ga Allah sai su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala maza su ce wallahi ba ba su wani abu da suka fi so kaman garin Allah ba ba abun da kuma ya musu farin ciki kaman garin ubangiji ta duk nemomin aljanna na mai kai garin Allah ba shikenan maza su ya fassara wannan aya don sai da ya karanta yi wannan bayani to da haka za su ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa muna daga cikin su ka shiga aljanna ka ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma a nan duniya ba ka gan shi ne Musa ya nema ba ba shi dama ba maza su ya Isra'i da Miraji bai gani ba don zai ce maka ya ga Allah a yanzu ƙarya yake yi ba cikke ne saboda haka ya dai ga wani abu da ya ga wani haske ko ya ga wani shirme ko kawai ya yi ƙarya ya ƙirƙiri ƙarya kawai ya ce ai shi kullum yana ganin Allah ko ya ga Allah zai nuna maka wani mai matsayi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da duk matsayinsa ya kai annabi Musa duk matsayinsa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ga Allah mun karanta mun yi wannan karatu da dalilai so kaga ba wanda za a yi yanzu wani zai maka ko wannan ya ce maka yana ganin Allah so yake ce maka shi wani ne ka zo kana daraja shi kana girmama shi ko kana dan sauke masa wani abu kana neman albarkan sai zai maka addu'a ko wani abu wannan duk wannan ne ba wanda zai ga Allah a nan duniya amma a lahira muna fatan mu gan shi mumine za su gan shi Allah ya sa muna cikin masu gani na'am wai ko wanda ake musu azaba da jima mun sha faɗa ne cewa abinci ake hana mutum a sashi a ɗaki ana shi cin abinci har sai ya ce ya ga Allah in an ce ka ga Allah ya ce a ba za a bashi ba to yin jinwa ta jabe shi in an ce bai wannan zai ce Allah ko bai aka nuna masa sai ce Allah to sai a bashi abinci yanzu ya yi tarbiya ke nan ya yi Allah to duk ƙarya ce kawai ubangiji ta Allah ya ce wala yarhaqu wujuhakum qatarun wala zilla su ba su da kaskanciyar aljanna ƙura ba zai zuzzube fuskansu ba haka nan wani kaskanci ba zai zuzzube fuskansu ba saɓanin yan wuta suna cikin ƙura da wahala a cikin suratul insan Allah ta ce fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm wa laqahum nabratan wa sura Allah ya kiyaye su sharrin wannan ranar sharrin wannan azaba sharrin azaban ranar alkiyama Allah ya tare su da ainihin haske da kuma farin ciki haske a fuskokin su da shi za a tarbe su Allah ya sa musu haske a fuskokin su sannan kuma da farin ciki a cikin zukatan su saboda suna cikin haske da farin ciki wujuhum yawma idhin nafira ila rabbiha nafira saboda ka kace za ka ga yan aljanna fajan kiyama da ban za ka ga Allah bai wala kanta su ba saboda sun girmama ubangiji subhanahu wataala sun girmama manzana su sun yi riko da addini saboda ka babu kura a cikin wato abin a fiskokin su to da inda ka ta Allah ta ce wala ka sabu jannati khalidin ko fiha khalidin wanda su ne yan aljanna wanda za su dawwama a cikin aljanna to dadin ma da za a ce zai yanke shi ma matsala ne a ce aljanna za ka shige ta ma shekara 100 za ka yi bayan shekara 100 za ka fita to in ka bi dannan ko ba wuta ka shiga ba ka shiga uku don kamar a sa ka AC ne kana cikin AC ne yan awowi sai ka fita waje sai ka ji zafi wanda yake wajen ko ba ya jin wannan zafi to da ka shiga wata ni'ima ne da ka fita ko ka yi kuɗin su ƙare ka saba jin dani ko bai ga dama za ka ci wannan ka sha wannan ka sai wannan to wata rai zama ba ka da shi to wanda da bai yi wa data iri naka ba ya fi ka jin daɗi yanzu kai ga kai ka saba da daɗi yanzu kuma ka zo kana shan wahala shi ne ba shi yake cewa rashin sanin daɗi ma daɗi ne in baka san daɗin ba in ka rasa shi daɗi amma in ka san daɗi in ka rasa shi wahala sai ka fi kowa shan wahala saboda ka saba da shi to aljanna da za a ce wai shekara kaza za ka yi ka fita da ba za ka ji daɗi ba ai ka dinga tunanin ma tukun na daɗin zai yake ka ga cewa ga wani masu kenu wanda duk abin da yake damun su kenan mutum ya ta tunanin sauran shekara biyar saura in an zo ta zarce mutum ya ruɗe rufin da zai shiga ina neman sai ta zarce, to in ta zarce ma kuma dai akwai wanda ba ta zarce ma, to ka ganin ma ka shiga damuwa da tunani abin zai kare ya zai, to haka masu kuɗi su ma suna ta tunani karfa zuciyar nan mai karewa sai ba, bare ya dan yi asara ajere-ajere, to shi ma zai shiga tashin hankali. To aljanna in ka shiga har abadan abada baka da wannan tararraki, kaga za ka miƙe kafanka ne ka ci abin da kaga dama, ka ji daɗi yadda kake so, abun bai zai kare ba kuma ba ran da za ka fita daga gidan har abadan abada kana nan. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji ta'ala zai ce wa ɗan aljanna, ya ku ɗan aljanna, sai ɗan aljanna su ce labbaika rabbana wa sa'adaik wal khairu kulluhu bi yadik. To amsa Ubangiji ta'ala sai ya Allah duk alkhairi yana hannunka, sai ya ce har rabitun, hal rabitun, shin kun gamsu da sakamakon da na muku aljanna? ‘Yan aljanna kun gamsu? To akwai wanda zai ce bai gamsu ba, da su ce wa malana na nan baya rabba, ya za a yi a ce ban gamsu su ya samu aljanna? Wa kada a ɗai tana malan su ya adam ya halin, baka ba mu ka ba mu abin da baka taɓa ba wani ba daga cikin hadisan, ai mun gama gamsuwa mun kan zo ba ma buƙatar wani ai. To sai Ubangiji ta ce ba zan ba ku abin da ya fi wannan ba, sai su ce ya rabbi wani abu ne kuma ya fi wannan, kuma akwai ta nima da ta fi wannan? Dala ta halaye shi akwai, sai ce ohillu alaikun rizwani fala asadu alaikun abad, daga yau na yarda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba, ku ci gaba da zama aljanna, ku yi abin da kuka ga dama, babu haramun aljanna, bare a mutum ya ji tsoron laifi, babu haramun aljanna, duk abin da kai halal ne aljanna, komai da ku na yarda da ku, ko baran kore ku daga gidan ba shi kenan. Sai su ƙara jin daɗi su samu nutsuwa. To kaga jin daɗin da yake da wannan shi ne na nutsuwa, wanda baya karewa. Amma wa kullu na'imin la mahalata zahir, ala kulli shay'in ma khala Allah batin wa kullu na'imin la mahalata zahir, ko ta ni'ima ne ta duniya ne za ta kare, za ta guje, amma banda ni'iman aljanna, ukuluha da'imun wa dhilluha, to da ka har abadan abada abun da zai yi wato ainihin da zai kare ba. Sai Ubangiji ta ala ce
wallazina,
to wa mai musulunta, akwai mai musulunta, bari mu dakkana masa kai. Kun tashi mai na ɗauka lokaci ne sauran ta muka nuni ne. Da suna ne, kawai ta kaɗai ce, za ki musulunta? To ma'anar musulunci shi ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, Allah ne ya aiko shi da wannan addinin musulunci. In yadda da wannan yi magana, yadda da kin yi kiristanci ne ko ba ke ba? Kirista ce? To a kirista suna cewa Annabi Isa ɗan Allah ne, ko Allah ne Maryam Allah ce? Addinin musulunci ba haka ba ne, Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah, Maryam ma mai bayar Allah ce, mahaifiyar Annabi Isa. In yadda da wannan, to in kin yadda da wannan, yanzu zan lakana miki kalmomi, kin faɗe su kin zama musulma. Ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فلقي أن ذكي نظام مسلمة هنا يبكي مرنا لشيكا مسلمتي ليس هناك Jessica.
Jessica.
Na'am? Jessica. To wannan sunan ba na musulunci ba ne, don ni na kasa fatan sa ba. Me ne sunan ki na ga sunan kike so daga cikin sunan musulunci? Fatima. Fatima ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yanzu sunan ki Fatima, sunan ki na musulunci. Muna miki murna Fatima da shiga musulunci, matan da suka zo da ke sai su koya miki kuma sauran yadda ake wanka da sauran yadda ake ibada. Muna fata Allah ta'ala ya tabbatar da ke akan addini. Masha Allah.
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Ubangiji Ta'ala in yi bayanin mutanen kirki sai kuma yi bayanin mutanen banza don ka san a ina kake kuma don ka gyara halayenka. Da wanda ya yi bayanin aljanna sai bayanin Musa don ka zaɓi inda makomarka take. A can ba Allah Ta'ala ya ce duk waɗanda suka kyautata ayyukansu suka ji tsoron Allah, Ubangiji Ta'ala ya tada musu aljanna da ma ƙari shi ne ganin Ubangiji Subhanahu Wata'ala wanda ya fi aljannan daɗi. Sannan kuma ba su da kaskanci ko kaɗan aljanna, daraja su za a karrama su, sannan kuma su ‘yan aljanna ne har abadan abada ba ranar za su fita. To anan sai Allah Ta'ala ya ce wallazina kasabu sayyi'ati, wayanda suka aikata munanan ayyuka, zina, sata, ta'addanci, kinnafi, shaye-shaye, shirka, bidiyoyi da sauran duk abubuwa na sabon Allah, duk wayanda suke wannan jaza'u sayyi'ati bi mithliha, za a yi musu sakamako mummuna da gurgudun abin da suka yi. Wato ka duba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalci irin na Allah da falalansa. Idan kyakkyawan aiki kai za a ninninka ladan, in mummunan aiki kuma iya abin da kai shi za a saka maka da shi, ba za a ƙara maka ba. Ko da ka Allah ta ce duk wanda ya aikata mummunan aiki to jazaa'u sayyi'atin bi mithliha, wato za a masa mummunan sakamako gurgudun abin da yayi, shine jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. In kai iya abin da kai shi za a maka, kamata dinu kudana, kamata zara'u tasu, inda ka shuka haka za ka girba, yanda kai haka za a yi maka hisabi a jazaa'u mithliha. Yace wa tarhaquhum dhilla, kuma kaskanci zai riski wato su waɗanda suke munanan ayyuka ne, domin za a kai su wutar jahannama, kuma za a kama ƙafafuwansu kansu na ana jan kansu a ƙasa, a riƙe ƙafa kai na ƙasa ana ja har a ji a jefa mutum a wuta. Kaga ba kaskancin da ya wuce wannan, shine ma'anan wa tarhaquhum dhilla, kaskanci zai riske su. Ma lahum minallahi min asim, ba su da wani kuma mai taimaka musu daga wajen Allah Ta'ala da zai hana ya azabtar da su, matuƙar sun yi munanan ayyuka, babu mai kariya su daga wajen Ubangiji Ta'ala. Ka annama ughshiyat wujuhuhum id'a bil layl, in ka kalli fiskansu kai ka ce an rufe fiskokinsu id'an da wasu yanki minal layl, dare musliman bi du, wato fiskokinsu buƙaƙe za ka gani kamar an wato lulluɓe su da wani yanki na duhun dare. Ulaika ashabun nari, wa'innan su ne ‘yan wuta, in ji Ubangiji Ta'ala, hum fiha khalidun, kuma za su dawwama a ciki, babu ran da za su fito suma. ‘Yan aljanna su dawwama a aljanna, ‘yan wuta su dawwama a wuta. Da za a ce wa ɗan wuta, ƙasar duniyan nan kullum za a ɗau ƙasa ƙwaɗaya a jefa, kullum ƙwaɗaya a jefa, in ta ƙare zai fita daga wuta da zai murna, don za ta ƙare yau da gobe. Amma da jina da za a ce masa kullum in an jefa ƙasa ɗaya ƙwaya ɗaya, ƙasar duniyan nan ta ƙare, zai fita daga aljanna da zai baƙi ciki, don wata ran za ta ƙare. To rayuwa ce ta dindindin kawai. Ya alal jannati khuludun wa la mawt, wa ya alal nari khuludun wa la mawt. ‘Yan aljanna har abada kuna aljanna babu fita, ‘yan wuta har abada kafirai kuna wuta babu ran da za ku fita. Khalidina fiha abadan, har abadan abada, wannan abu ce fi abun tashi hankali. Allah ya kiyamu da wutar jahannama. A cikin suratu shura Ubangiji Ta'ala ya ce wa tarahum yu'rabuna 'alaiha khashi'ina min adh-dhilli yanzuruna min tsarfin khafi min adh-dhilli. Ubangiji Ta'ala ya ce za ka ga 'yan wuta ana jijiro da su akan wutan, ana jijjuya su akan wuta, za ka sun ɗau ƙasƙanci, wato suna tawabu'u amma na ƙasƙanci na walaƙanci, sun shiga cikin damuwa suna duba ta gefe-gefe ido, ba za su iya ɗaga idonsu su kalla ba. Yanzu idan an kamo ɗan kinnabin ko ɗan fashi da makami, aka zo ana dukan za a ɗaure shi, ba zai iya haka kuwa ɗan ido ba, zai dinga kallon ka ta ɗan gefe-gefe ido ba, saboda ƙasƙanci da kunya da walaƙancin da ya shiga. To haka ɗan wuta, duk wanda bai yi abin da ya dace ba, wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi munanan ayyuka, to zai samu kaskanci da walakanci a buge shi, a tattaure shi, sannan kuma a je a jefa shi a wutar jahannama. To da haka za su shiga abin nan, za su shiga cikin kaskanci da walakanci. A cikin suratul Ibrahim Ubangiji ta ce, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Kar kai tsammanin Allah yana rafkana daga abin da mutanen banza suke yi. Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani lokaci wanda idanu yake fitowa kulukulu. Kuce ta zare ido saboda bai da gaskiya. Sannan ake gane mara gaskiya ko? To da ka zaga yana ta zare ido ya rufe wato wannan irin yan bidiyoyi da ake yana tona asirin mutane wannan. Na kama mai laifi ka gani ka tabbatar mai laifi ne mujrimi ka ga yanda yake zazzare ido. To sai ka kwatanta wannan inda mala'iku ne suka kama shi kuma ba daya. Abun ya fi muni. Ina zai shiga? Ihun ka banza babu wanda zai cece shi. Shin Allah ta ce ma lahum min minallahi min asu. Babu wani mai tsare su daga Allah ya hana azabtar da su. Ba su da mai kariya. Ba su da shi. Kamar yadda Allah ta faɗa cikin suratul qiyama yace yaqulul insanu yawma idhin ayna al mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar. Mutum zai dinga cewa ina wurin gudu ne yau. Allah yake ba wurin fakewa. Duk inda ka je ka dawo matabbatar ka tana wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Babu inda za ka je. To da haka babu gudu, babu kura, malahu min mahis. Ba ka da inda za ka bauti ko ka yi kuna ko ka sha kuna a ce mala'iku sun biyo ka da gudu sai ka ɗan yi wata kuna ka shiga dungo sai su wuce. A da duniya ne za ka yi wata ɗan sanda wannan. In ya biyo ka da gudu sai ka je ka ɗan shiga wata dungo sai zai wuce da gudu sai ka dawo ba a jami'an tsaron duniya. Amma na lahira babu wannan. Mala'ika baka isa ka kubuce. To ai duk ina gane ka duk inda ka. Saka baka isa ka guce babu inda za ka gudu, ba inda za ka fuya, ba inda za ka bauɗe, babu inda za ka shiga kuna, kawai babu mafaka kawai. Dole ne kawai za ka je ka shiga azaba. Allah ya tsare mu da tsarewa. Za ka matabbata tana wajen Ubangiji ta'ala. Sai Allah ta yace kamar fiskokinsu za su yi baƙaƙe, ka hanna ma uku sharrujuhun ita bi lalle mun. Kai ka ce fiskokinsu an rufe su da duhun dare ne. Baki irin za ka ga fiskan kafuri ko fiskan ɗan wuta ba ta da kyan gani. To da haka da ka gan shi ma kawai ka ga ɗan wuta kawai a lahira. Ka ga wannan ma tonon asiri ne. Da an ganka kawai kai daban za a ganka. A cikin suratu Abasa Ubangiji ta ce wujuhun yawma idhin musfira bahiqatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajar. Ranar kiyama za ga wasu fiskokin suna farare. Musfira masu haske, bahiqatun suna masu dariya, mustabshira suna farin ciki. Yan aljannan kenan. Za ga wasu cikin walwala fiskarsa ta yi fari yana cikin farin ciki yana jin daɗi. To wasu fiskokin kuma Allah ya ce za ka ga akwai ƙura a fiskan. Akwai duhu. Ƙura a fiskan kuma duhu ya lulluɓe wannan fiskokin. Allah ta ce ulaika humul kafaratul fajr. Wannan su ne kafirai fajirai. To da ka mutanen kirki fiskansu haske take suna dariya suna murna. To da ya sun ga sakamakon. A nuna musu sakamakonsu aljanna ce. Mutanen banza fajirai kafirai su kuma su ne waɗanda fiskansu akwai ƙura sannan akwai duhu suna cikin tashin hankali da damuwa. Ko ba su da mabauɗa ba yadda za su yi. A lahira ba baraka ce na tuba a yafe ni ba. Babu wannan. Babu wannan. Ba maganan ka tuba ko a ji tausayinka an gama. To da ka ji tausayin kanka tun a nan duniya. A cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa amma alladhina tawaddu wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azab bima kuntum takfurun wa amma alladhina yabghadhu wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Allah ta'ala ta ranar kiyama rana ce da wasu fiskokin suke zama farare, wasu kuma su zama baƙaƙe. Amma wanda fiskokin su suka zama baƙaƙe irin to su ne fa kafirai. Allah zai ce wasu kun kafirce bayan imani. Ko mutum yana da imani amma yana aikin kafirci. Sai ce to ku ɗanɗana azaban lahiran nan saboda kafirci da kuka yi da duniya. Amma wanda fiskokinsu suke fari farare fas suna farin ciki. Allah Ta'ala yace waɗannan suna cikin rahmar Allah kuma za su dawo a cikin ta. Allah ya sa muna daga ciki.
Amin.
Ina son fiskan kai fari, ka gyara imaninka, ka ji tsoron Allah, kai wa Allah Ta'ala da'a, kar ka saba wa Ubangiji Ta'ala. Nan ga in ka je aljanna a lahira ma daban kake, kuma za ka shiga rahmar Allah. Amma akasin haka mutum yake zai rayu yadda ya ga dama, ya yi sharhuwansa, ya yi shaye-shayensa, ya yi fasikancinsa, ya ƙi sallah, ya ƙi duk abin da Allah ya wajabta masa baya yi, don ya je lahira kuma fuskarsa baƙa ƙirin, sannan zai walaƙanta mala'iku za su masa duka, za su walaƙanta shi kuma zai shiga azabar Allah. Allah ya kare mu da karewa. Allah ya sa mu cikin mayansa na gari. Allah ya tsara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.